بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتكوس نيكو نوتا محرم هجرة من ذا الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دياد دريه دودا أربعين دا بيار ليريد شدا نوتا تكوس شكرا تدبو بيودا عشرين دا أكو wannan shine darasinmu na na biyar ne ka tabbata eh haka ne darasi na biyar a cikin littafin sifatu du'in nabi sallallahu alaihi wa sallam na babban malami Fa'ad bin Abdurrahman Shuaib muna gabata tara a jeren giyan gabobi ba ayyuka ba gabobin da muke magana akan su gabata tara mun shiga cikin ghuslul wajhi shine abin da ya shafi wanke fuska mun fara shi sai lokaci halinsa dan haka tunda layi biyu ne kadai nake ga muka karanta a cikin su zamu koma kan gaban saboda karatun ya game shafi na 28 idan irin bugun hannuna ne amma na ku kaman da bambanci wasu akwai wanda na'am 29 na ku 27 to inda da aka sa ghuslul wajhi an ga wurin malai ce ghuslul wajhi zai magana akan abin da ya shafi wanke fuska yace ghuslul wajhi idan aka ce wanke fuska ana nufin wanke wurin da huwa min manabiti sha'rir ra's wato matsarar gashin kai daga inda matsarar gashin kai yake fara shine saman goshi ko daga inda goshi ya kare galibi al'adance daga nan ne gashi ke fara fitowa ila man hadara min al-lihyaini har zuwa abin da ya gangaro zuwa kasan haba gemu biyu gemu sune nan gurin kuma tun da ake mari an gane ko ko kuma shine na kasan wazikni da haba haba shine kasan inda hakorin kasa yake ko to tun daga ma'ana tsawon shi daga bugan gashi zuwa haba fadin shi kuma daga inda gemun namiji ke fitowa farkon gaban kunnin shi zuwa ɗayan farkon gaban kunnin nan ake nufi da alwaji nan ake so ka wanke kada ka bar wani abu ba tare da ruwa ya taba shi ba a inda kake aloda malai ce ila usulil uznaini zuwa ga tushen kunnuwa biyu wayata ahadu almifsala wayata ahadul mifsala kuma mutum yana bibiyan duk wata gaba mana duk wata gaba akwai kwarmin ido a idan fuskar ka gaba ce akwai hanci akan fuskar ka shi ma menene gaba ne kar ka zo ka daddona ruwan ka sa a goshi ka daga a kasan gemu ka gefe musamman wata yanke kunshi za ta ga to ya kwana gidan sauki bar ta dan tattaba kawai ma ta yassara ta wuce an gane ko ana nufin ka bi kowace gaba ita ma ka tabbatar ruwa ya taba huwa ma bainal lihyati wal udhn fadinsa kuma shine kamar yadda na faɗa tsakanin gemu da kunni ta fuskan fadi ta tsayi kuma daga manabiti sha'ri ko mabubugan gashi ila man hadaral al-lihyaini zuwa ga inda wato gemu ya gangaro har zuwa kasan haban mutum qala Allahu ta'ala hukuncin wanke fuska Allah ta'ala da kansa ne yace kamar nan ne ma dama za mu tashi Allah madaukaki ya ce faghsilu wujuhakum in kun tashi in alola ku wanke fuskokinku wannan ya nuna wanke fuska wajibi ne qala ta'ala a wani wurin kuma Allah ya ƙara cewa a gaba kadan yace wa aydiyakum ilal marafiq da hannuwanku aydiyakum tun daga wannan mai suna wannan yatsa a'a ba da Hausa ba mai sunan wannan ne sababa me ranka ya dade wanda ake laikin ko shine me al-ibham me bin masa na bin masa wanne ne bin sar wanne ne khunsar wannan kusa da karshe shine wanne to tun daga dai wannan al-wusta din na tsakiya ilal marafiqi al-marafiq nan guiwan hannu kun gane Allah ce in kun tashi ku wanke hannu kada ki zo ki fara wanke daga nan ki ci adana fara alula na wanke hannu kun fahimta za a samu mai kuskuren da zai zuba ruwa daga nan yayyo sama a'a idea kunshi tun daga wannan hannun mai sunan shi to gaba ɗaya nan a dunkule kada da kin ci abinci ko yau al-kaffu wanda ake gaba ɗaya nan shine inda ake mari da shi shine al-kaffu ko inda ake daura gogafa ya sunan shi dukkan su fa abinda zaku je na tambayan ku ibadu na musulunci da yawa suna hannu kun gane da aka ce mudun nabi da ake awo da shi ba ana fada a ce ka auna da cikon hannu ba hannun mai nau'i kaza mai yanayi kaza ciko hudu kun gane ibada ta musamman da hannu tahiya anan sai da nuka ya muku tahiya kusan kala nawa yanda ake da hannu a tahiya kusan kala uku ko hudu to dukkan su suna da ibadun da ake da su sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an siffanta yanda in ya sa kayan shi ma ya rigar shi ke kasancewa hannun rigar shi ya kaza to kun ga sai ana mu'amala da nan haka ku je ku bincika ba zan fada ba alhanza ce muku yawa an gane ko zan fada ba yanzu ba ke yau kin yi makuwa da yawa ai malam yace wa an himrana kamar yace himrana abugun nan na ku damma ne lalle ku yan gata ne wa an himrana bin abanin malam yace an karbo hadisi daga himrana dan abanin anna usmana yace lalle sayyidina usman radiyallahu anhu da'a yayi kira bi wudu'in da cewa a kawo masa ruwan alola yace ku kawo mu ruwan alola shine da'a bi wudu'in فذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم سي أنبتا ينون يندا من صفة الولر من الله صلى الله عليه وسلم تكي فقال حمران سي حمران بن أبان يتجي ثم غسل يده اليمنى عند صفة تامنا من غيا وانك حنن سنداما إلى المرفقين زواغا قيوان حنن سنندا ننونا غدا بيو يدك حنايا amma za mu zo mu ji yaya ina ake so a tsaya daidai nan gwiwan hannun ko ko za a iya wucewa shi ma a nan guda akwai aqida mai zaman kanta akwai ɗan shi'a akwai inda ka za ka yi gane ɗan shi'a ta yanayin wanke hannunsa a lola inda ɗan shi'a da kakkiri a lola a gabanka yana fara za ka gane wannan mai zagin sahabbai ne kun fahimta to kai kuma yanzu baka iya ba ka je kana ta kwamata lalurin sai a ɗauka kai su ne alhalin kai ba su ba ne ana ganewa ko yace sai wanke hannunsa na dama ilal mirfaqaini zuwa ga gwiwan hannu salasa marratin naga yayi haka so uku thumma al-yusra sannan sai koma wanke hannunsa ta hagu misla zalika ita ma so uku muttafaqun alayhi imam al-bukhari da muslim suka ruwaito malai sai taqaddama takhrijahu mun riga mun fadi inda aka ciro wannan hadisin a bayan kunni muraja'a za ku gani سمع لتيتو قد اختلف العلماء في دخول المرفقين في غسل يدين وهاك التحقيق توقع مغانا ننكي قد اختلف العلماء ما لمن فكه سنك عرجونا علمي في دخول المرفقين في غسل يدين أكن شغر دا نن مرفقين ويوان هنو أدالا كبالي هيا غسل وجهه ثلاث مرات بيچه ثم اليسرى مثل ذلك با بيچه متفق عليه با haka shi gaina da Allah ko bari ba a yi yana ba ba a gama ba idan aka fara kawo aya kasa George guda uku ko hadisi yana nufin kasan ayan karisa da kanka ko kasan hadisin ka karisa har karshe to ai ko za ku yi zaman shiru dai ina da wasu shafuka biyu a nan George duk ba ku da su kenan haka kila kuma ku ji na fito mun hadu da ku duk wannan ku samu na kun wanda na samu ne oho dai na samu din to abu gan mana ni nawa ya dade na dade da littafi man sai akai wa wasu akwai ko na kuma akwai ko uhm ke ma akwai ko eh to to wanda ke da shi sai ya karo ta yushi ma kuma wanda babu din an je wani wuri sai ku ga an mene kila kuma bugu ba rubuta bugu ko na kaza ba akan yi littafi a sake maimaita bugun shi wani hasso goma sha wani abu saboda a ƙara inganta shi Allah ya saka musu da alkhairi to anan dai malai ya ce qad ikhtalafa al-ulama fi dukhul al-mirfaqain fi ghasl al-yadayn malamai sun karu juna ilimi akan shinnan gwiwan hannu a shigar da shi cikin wanke hannaye ko bala a shigar da shi ba kun gane misali ku duba nan shine daidai gwiwan hannuna sai in nazo daga nan dole dan tsaya in yi kasa ko ko a zan dan iya karawa yindamto duka gwiwan hannun ya shige hannu shiga damtsi yake ce ma nan ko yawa inda masu shirka ke daura guru shin za a dan shigar da shi a hada da gwiwan hannun ko ko dole daidai keke za a tsaya wanda kun san tsaya keke da keke ne wuya kuma ka iya karshe sai ka ballum'a ko kuma dole ka dan zoba ko yaya ne zan bayani a karshe malai ce wa haka taqiq ga abin yanda yake bi a bisa bin diddigi yanda za a fahimci shin zai shiga ciki ko ba zai shiga ba yace qala ba'd al-ulama wasu sashi na malaman fiqh sun ce ala annal mirfaqa cewa gwiwan hannu ya dukhulu fi ghasl yadayni zai shiga cikin wanke hannaye da ake nufi wakila wasu kuma daga cikin malamai sun ce la ya dukhulu ba zai shiga ciki ba wa ikhtilafuhum wannan karan junan nasu ilimi da suka yi na tattaunawa ya faru ne huwa al-khilafu fi ma'ana ila sabani ne da suka yi akan kalman ila da Allah ya faɗa kun ga baya mun karanta ya ce wa aydiyakum ila al-marafiqi wa aydiyakum ila al-marafiqi da hannayenku zuwa gwiwan hannu to zuwa da Allah ya ce kaga da ka kai sai ka tsaya gab kenan a wurin ba za ka ƙara ba su kuma su malaman za ku sun ce ma'anarsa shine ma'a ka shigar da shi ila tana ɗaukan wannan ma'ana din to sai malam ya ce hal ta'ani al-ghayatu wal-intiha da Allah ya ce ila al-marafiqi ku kai zuwa ga al-marafiq gwiwan hannu tana nufin kaiwa makurane da ƙarshe dole in ka kai nan ka kure ba halasta ka ƙara akan gwiwan hannu ka zo ƙarshe kenan au ma'ana ma'a ko kuma cewa da yi ila wa aydiyakum ila al-marafiqi wannan ila din tana nufin ma'al marafiqi ne an gane sai malai ya ce kun san a farko ya ce zai rinka kawo sabari kuma sai ya rajjaha da dalili Allah ya saka mai da alkhairi sai ya ce man qala anna ila ta'ani al-ghaya waɗanda cikin malamai suka ce anna ila kalman ila da ta zo a ayar ta'ani tana nufin al-ghaya cewa kaiwa makurane kar ka kuskura ka wuce gwiwan hannu lam yudkhalil mirfaqa fil ghasli ba za a bai shigar da wato gwiwan hannu a cikin wankewa ba ba za a shigar da shi duka ba da an zo daidai gwiwan hannu sai a tsaya ka kaulihi ta'ala suka ce wannan kaman fadin Allah ne da ya ce thumma atimmu siyama ila al-layl sannan ku cika azuminku zuwa dare kaga da an kira sallah an zo kyab shi kenan ba za ka ce to bari mu dan ƙara ko minti biyar ba bayan an kira sannan mu ci abinci da ka ji kiran sallah an zo ƙarshe azumi ta kammala suka ce ai irin wannan ila din da aka ce as-siyama ila al-layl ila al-layl suka ce da yake da wancan ila al-marafiqi haka wannan ita ce fahimtansu وهذا راي لبعض اصحاب مالك wannan ita ce ra'ayin waɗanda wanda suke bin mazhabin imamu malik wanda kuma galibi shine mazhabin kasan mu a yanzu ko sai dai an samu hadisi ya ja kuma to ra'ayi ma saba aiki da hadisi aljiban imam malik da rahma yace bainama zahaba aktharul ulama ila anna ila bi ma'na ma yace bainama sai dai inda kuma fa al'amari yake shine ya ku jama'a zahaba aktharu ahli ulama mafiya yawan malamai sun tafi ila sun tafi akan cewa anna ila wannan kalmar da Allah ya faɗa cikin suratul maida ce ilal marafiqi bi ma'ana abinda Allah ke nufi da ita shine ma'a yana nufin tare da hannu in kun zo ku tabbatar gwiwan hannunku ya shiga cikin abinda za ku wanke fa adkhalul mirfaqa fil ghasli sai suka shigar da gwiwan hannu a cikin wanke hannu wastadallu ala zalika fi qawlihi ta'ala su ma suka kafa hujjan su a fadin Allah ta'ala da yake cewa wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum Allah zai kara muku karfi zuwa karfinku ai ma'anan shi karfi tare da karfinku kuna da karfin sojoji zai kara muku na imani da mala'iku kun fahimci magana na wannan ayat da ce wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum da Allah ce zai kara muku karfi tare da karfinku bi ma'ana ayan shine wa yazidkum quwwatan ma'a quwwatikum kenan kun fahimta kun fahimta kun gane jama'a wannan shine hujjar malamai na biyu wanda suka ce mene ana shigar da wanke gwiwan hannu in an zo wanke hannu wadancan da suka ce ba za a shigar da nan hannu cikin wankewa ba gaba daya kun gane gwiwan hannun kuwa in kai kana haka kana motsa hannunka in ne haka ba nan kun fahimta nan gurin shine gwiwan hannu wanda suka ce in ka zo daidai nan kar ka shigo nan kai sama shi Allah yake nufi suka ce dalilin su shine Allah ya ce wa atimmu siyama ila al-layl ma'ana in ka zo nan ila al-ghaya ka zo makuran inda zaka wanke kar ka wuce an gawo al-ghayat wal intihah shine annabi Allah ya faɗa malamai na biyu mafiya yawa suka ce a'a ila din da Allah ya faɗa nufin ma'a in ma'a na shigar da shi tabbas nan duka yana ciki amma na ce haka dole a iya samu wani sashi bai shiga ba ruwa bai ji ba kilan ballum ama wanda shigar da shi shi yafi saukin in samu kwanciyar hankalin gwiwan hannuna ya shiga fiye da a ce in tsaya daidai wurin da ai ba salatif ne da zan shata in san hannuna bai wuce ba dan Allah kuna gane ha to shine abin da malai kawo a nan masu hujjan cewa za a iya shigar da gwiwan hannu cikin alola shine suka ce ai da Allah ya ce zidkum quwwatan Allah zai kara muku karfi ila quwwatikum ma'anan ila quwwatikum ma'a quwwatikum an fahimta har sai littafi sai haushi suke ji akwai to shikenan shabiyansa to kuma shine kuka shiru ko ba to kun ga dai ma cewa ni na siyo musu littafin an tsira gobe kwa cin siyo muku wannan littafin sai dai ku je da kanku kun fahimta yanzu kun fahimta to sai gaba 30 da hadisin 33 da malam bayanin 33 da malam zai kawo sai ya ce wal faslu fi hadha abinda dai zai rarrabe mana wannan ja'in jadin na cewa shin gwiwan hannu zai shiga cikin alola ko ba zai shiga ba abinda zai raba mana gaddama huwa hadithu na'im bin al-mujmir hadisin na'im bin al-mujmir kala ya ce ra'aitu aba hurairata na ga abu huraira Allah ya kara yadda a gare shi ya tawadda'u yana yin alola kuna jin maganan nan ya ce na ga abu huraira Allah ya kara yadda a gare shi yana alola fa ghasala wajhahu sai na ga ya wanke fuskansa fa asbagha alwudu'a kuma ya kyautata alolan shi kun fahimta ina ma'ana fa asbagha alwudu'a me yake nufi me ya kyautatawan ya yi ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawwa sun maga salaya da ful yumna sai na ga ya wanke hannunsa na dama hatta ashra'a fil adudi ku ji magana hatta ashra'a ashra'a ma'ana dakhala istamarra kun fahimta ina ce shara'atu na ci gaba na shiga na wuce na kutsa ina fata an fahimta na ji mutum ya ce qabla an adkhulul kalam ko qabla an ashra'u kafin in shiga cikin magana ta to sai ce sai naga Abu Huraira ya gasala yadul yumna ya wanke hannunsa na dama hatta ashra'a har sai da ya kutsa ya wuce ya shiga fil adubi adud shine damtsan nan kun bayyanta inda yara ke nuna karfi in za a fada ka ga mutun ya an muna yara sai mutun ya dage ce jijiyan karfin shi ko sai a ji tsoro har a ce kai a taba a ji ko yayi daman ka yi karfi ina fata an fahimta to ya ce ya ga sayyidina Abu Huraira ya wanke hannu har sai da ya dan shiga cikin wiwon hannunsa thumma yadahu al-yusra sannan kuma sai zo ya wanke hannunsa na hagu hatta asra fil adud shima sai da ya shiga cikin dantse na hannunsa amma shigan fa ba shiga na mai yawa ba wai ya wanke har zuwa kuma sama a'a wannan shigan shiga irin wanda zai samu tabbacin gwiwan hannunsa nan da aka ce a tsaya ya samu ruwa gaba ɗaya shikenan ya samu natsuwa akan wannan wa fi akhir al-hadith mai riwaya ce a ƙarshen hadisin kuwa qala sai muka ji Abu Huraira ya ce da mu hakaza ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yatawadda yace yanda kuka ga nayin nan ba kakale bane an gane ko ba fili kine da san iyawa ba a'a haka naga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana alola rawahu muslim wa yarwaito wa muslim ko hadisi a mujalladi na daya a wani littafi lin nawawi ko yawa kada wani yaje ya duba muslim ya ga cece ga shaga mujalladi na daya shafi na kaza bai gani hadisin ba a sharhu imamu nawawi zaka duba fatabayyana akhi alqari yace mala yace to da wannan bayanai da aka yi kun ga inda ake ma addini gata komai an zo kan shi a gaya maka ga yanda ake yi a gaya maka malamai sun yi sabani akai wanda yace kaza ga dalilin shi wanda yace kaza ga dalilin shi kaga ba da san rai suka yi ba kun fahimta ya kawo dalilin mutanen farko na cewa ana tsaya gaban hannu sai ya tsaya ce kuma wannan shine mazhabin Imam Malik kun fahimta ya kawo magana ta biyu ya yi bayani akan ta ita ma ya kawo ma'anan ma'a a Qur'ani waɗancan sun dogara da ma'a ila a Qur'ani ma'ananta shine al-ghayat wal-intiha waɗannan sun ce ila a Qur'ani ma'ananta shine ma'a kuma kowa ya kawo ayan Qur'ani haka ne kaga kenan ba da sarrai suke ba san rai suka kawo ba to amma a ƙarshe kuma wannan nabiyun sai aka kawo tare da aikin sahabi kun ga nabiyu yafi ƙarfi kenan tunda dukkan su sun bada dalili iri ɗaya hujjoji daidai wa daidai a baya to amma wannan na bayan da ya kawo hujja kuma sai kawo aikin sahabi kuma sahabin da ya aikin kuma sai ce haka ya ga annabi yayi kaga magana ta ƙara ƙarfi to shine malam didde ka waɗannan sai ya ce fatabayyana akhil qari ana daidai wannan ne tunda kowa mun ji dalilin shi da abin da ya dogara da shi sai ya bayyana mana a sarari ya kai dan uwa mai karatu min hadhal hadith daga wannan hadisi na Imam Muslim da muka shude shi yanzu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mun samu natsuwan hankali tunda hadisi ya inganta mun samu natsuwan hankali cewa lallai man annabin Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi kana yusulul mirfaqaini ya kasance yana wanke gwiwoyin hannunsa guda biyu bal yazidu bari ma bar wannan magana yakan ƙara ma ya wuce idan gwiwon hannu din fa yusulul ma'al mirfaqaini al'adadu sai a wayi gari ya wanke gwiwon hannunsa tare da wani bangare na damtsan hannunsa dake sama kun ji yace wa an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma ya kamata yazo anan saboda shi da sahabbai da ra'ayinsa dukan su sahabbai ne Jabir bin Abdullah Allah ya kare da a gare shi an karbo da gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama idza tawadda yace lallai manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi idza tawadda idan yayi nufin yin alola yana cikin yin alola adaral ma'a ala mirfaqaihi adaral ma yana bibiyar ruwa adara shine ma'anar bibiya ko kewayawa ko kwararawa an gane yakan kwarara ruwa wani lokaci tun daga wurin ma ya dauko wanke hannun har sama ko kuma in yazo wurin yakan sa hannunsa ya tabbatar ya zagaya ko kuma ya bibiya ya taba ya san bai bar lum'a ba shine ma'anar adaral ma alal mirfaqain yana da kewaya da ruwa a kan gwiwan hannunsa da ya tabbatar sun shiga ciki kun ga ya nuna ba a gab da gab ya tsaya ba ya shiga tunda har gashi inda ya mali ce rawahu daru qutni daru qutni ya rawaito hadisin wal baihaqi da imamul baihaqi akhraja fi sahihain, sannan kuma Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da wannan hadisin an Humran bin Abanin, daga Humran dan Abanin da muka karanta a baya, cewa anna Uthman da Abi Wudu'in, cewa sayyidina Uthman yayi kira da aka masa ruwan alola, fa zakara sifata wudu'in nabi sallallahu alaihi wa sallam, sai siffanta yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake alola ya ambata. Fa qala Humran, sai Humran yace thumma ghassala wajhahu thalatha marrat, sai muka ga ya wanke fuskansa sau uku. Fathul Bari mujalladi na 11 shafi na 312 da sharh Muslim an-Nawawi hadisi na 226. Yanzu duk kun ga wannan a cikin yawwa banda na ƙarshe. Amira ta ce na gaba ko yana na gaba, ya je shan mai ne, za ku hada a Boston insha Allah, ba mu hana madarawa. To shikenan, na kula akwai takdimi da ta'khiri ne a wasu kilon da aka tsara wannan, daga babu an jujju an tsara wannan yanda yafi tsaruwa kwarai da gaske. To mun gama da abin da shafi wanke fuska ta wannan bangaren hannuwa kai ko da aka hada su, sai malai ce to yanzu kuma zai magana akan abin da ya shafi tahlilil lihiya, shine tsatsefa gemu a yayin alola, wanda ya shafi maza ne ko, sai kuma yanka dan kila daga cikin mata, haka ne akan samu su matan da yanayin halittar su kenan. To amma za su bar gemu ko za su aske? Ina dalili? Kin san Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khaliful yahud, ku saba ma Yahuda, auful lihya, ku cika gemu, fa qassu shari, ku rage tsayin. O maza ne kalai, ba ina ya faɗi maza hadisin? A'a, kin fi sani Annabi sanin da ɗabi'a ne, kawai ku ban dalilin da aka ce mace kar ta bar gemu. To a ina aka ce maza? Ni kalmar da aka ce maza ita nake so a kawo mu. Majiba? To Allah ne kuma ya halicce ta haka fa. Allah ce wala ghayyirunna khalqallah, an tsine masu canza halitta Allah. In ta aske mace canza halitta ba? Ta shi kenan, ni ma ban san amsan ba. Allah ya sa mu dace. Gaba ta goma a jeren giyan mas'aloli shine tahlilul lihya, tsatsefe gemu a yayin alola, idan an zo wanke fuska. Shine wanda ya bamu daman karanta anan, shine hadisi na 31 an yanda ya zo anan. Malace min hadisi Uthman radiyallahu anhu, daga hadisin Uthman bin Affan, Allah ya kare da a gare shi, anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yace lallai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance, kana ya kasance, yuhallilu lihiyatahu, idan yazo wanke fuska alola yana tsatsefe gemun sa saboda tabbatar ruwa ya shiga. Wani ya nuna cewa gemu Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a cinkushe yake ba, a daskare yanda ruwa ba zai shige shi ba, saboda a gaba za ku ji magana akan wanda yake yana da irin wannan gemu, akan samu wadannan jifa-jifa a cikin mutane. An gane ko? Malice rawahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin bi raqmi hadisi na 31, wa qala kuma yace hasan sahih, hadisi ne wanda dai a takaice ingantacce ne. Kuma Ibn Majah ma ya rawaito sa hadisi na 430, wa Ibn Jarud ko? Ibn Jarud ma ya rawaito shi a shafi na 43, wal Hakim da Hakim ya rawaito a mujalladi na 1 hadisi na 49. Wa qala isnaduhu sahih, yace kuma isnadin sa ingantacce ne. Wa sahu Ibn Khuzaimah, sai fa mun ta kawo wadannan isnadin saboda kar wani ya ce ƙarya ne, in ƙarya ne duk ya rushe wadannan dalilan. Kun fahimta? Yawwa, da Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban su kuma naqala an ta'liqi sharh as-sunnah, sun cirato shi daga sharhin da aka yi ma sharh as-sunnah na Imam al-Baghawi hadisi mujalladi na 1 hadisi na 421. Kuma wannan ka duba ne, ce ka duba tahdhibut tahdhib, shine tata ko, mujalladi na 5 hadisi na ko shafi na 690. To yanzu me muka dauka a darasi gaba daya a wannan gaba, shine Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da yazo alola yana mene, yana tsefa gemunsa a wurin alola. in ke baki da gemu sai ke mai sai ki koya mai gidanki ki tunasar da shi kin samu lada na 32 shine malici an anasin to jama'a kam da gane bane ko shi ma ba ku da shin ne alaikum assalam akwai shi a baya to ana ji kamar suna surutu ne akwai matsala ne malici an anas radiyallahu anhu an karbo daga anas bin malik Allah ya kare da a gare shi أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ قال الله تعالى من شاء الله سبت أغريشي أكسن شيء إذا توضأ إذا يتاشيون ألولا أخذ كفا من ماء أخذ يكن ديبا يكن ركي معنى يكن ديبا كفا كنت ما قال التعفيد هذا هو خيبه كنت نا أخذ كفا عند أبو كسين أنا كفا سيكاني مفسرنش akhadha kaffan min ma'in yakan kamfaci ruwa cikin tafin hannunsa haka an ce kaffu shine ka hada yatsinkan nan hudu ka tare da na biyar din kai mai dan kwarni yanda ka gan ka zuba ruwa a haka ai ba da yake da kai haka ba zai zube to akhadha kaffan yakan dan tattara shi ruwa ya zuba a cikin min ma'in na ruwa fa adkhalahu tahta hanakihi sai ya shigar da shi kasan kamar yanda nayi haka ya sa gemunsa a cikin me a cikin tafin hannunsa فخلله سي اغا يسا يا تصنسا ينا تشچودا cikin gemunsa tunda ya jika gemu sai kuma yasa annunsa yana tshuda saboda ruwa ya shiga kai kamar yanda ake so mutun yayin zai wankan janaba yana da gashi da yawa yasa hannunsa a cikin ruwa farko kan ya kwarara akai yasa ya tsunsa ya tshuda cikin gashin ta ko saboda zuba ruwa tashi daya zai iya janyo mura ko rashin lafiya antuna yawa to kaman haka namiji shi kuma tunda bai da gashin kai to sai a gemu a yakan shigar da haban sa fa khallala bihi lihiyatahu sai amfani da wannan ruwan da ya tsinsa na dama ya ta tsefe gemunsa sallallahu alaihi wa sallam wa kana hakaza amarani rabbi azza wajal allahu akbar wa qala in ya gama sai ce kai ba fa iya yi nake muku ba ba feleke bane ba kuma ina wani zaba dan ni in nuna muku da a'a hakaza amarani rabbi aka ubangiji na umurce ni duk duniya ba ku yadda bane zan kun fahimta in Allah ya ce kawai ga yanda za a yi duk duniya in za su yi dariya su yi dariya an fahimta kuma wallahi ana nana bincike yan bokon ƙaryan ma sai zo su yadda ku kalli hadisin kuda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuda ya fada cikin abin shan ɗayan ku ya danna shi ciki ya cire in za ka iya ka sha lahiya lau lahiyar Allah in ka san ba za ka iya sha ba kakkai da kai fada da hadisin nan za ka taɓe wallahi na rantsa da Allah sai ka walakanta in dai annabi zai faɗi magana kai in ka ji a ranka ba za ka iya ba wani abu ne daban kuma babu raunin imani an fahimta baka zama mai laifi ba amma ka zama abu'aful iman imanin ka kas amma fa da sharadin ka yarda kai imani daidai ne kawai dai kai ne ba ka iya ba tunda kai mai raunin imani ne ka dan tsira amma ka ce kudan to billahi alladhi wannan kalmar sai ta kai ka jahannama za mu zo mu karanta da ku hadisi za ku ji a buguyatul muslim hadisin da zamu nas za ku ji dalilin da yasa Allah ya sa wani mutum har yanzu da muke magana da ku na rantsa da Allah yana nan yana nutsewa a cikin ƙasa har sai ra'al kiyama Allah zai fito da shi wallahi tallahi an gane haka ne ayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gabas za a yi duk duniya su yi marabi da su je ka gabas dabu da su ka je gabas in ko kace a'a kai ba haka yi maka ba to ko ka shiga fitina fal yahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim to wanda zai sa an umurna Allah sallallahu alaihi wasallam ko fitina ta same shi a duniya suka ce tace bid'a ko azaba mai radadi Allah ka tsare mu da azaba mai radadi a gidan lahira haka al-imam ibnu kasir ya fada to Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ubangiji na ya umurce ni azza wa jalla mai girma da mene da buwaya shi yasa kuma ake so a bi shi sau da kafa shi sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi masa biyayya kun shiryu wa ma ala rasul illa al balagul mubin shi annabi jakada ba abin da ke kan shi banda isar a bayyana kuma ya isar ko kuma in kace za ka yi addinin duk da yanzu duniyar ta canza an gane addinin shine cinyewa amma har yanzu akwai gidadawa masu duhun kai wanda suke mu addini kallon backward mentality, wani irin ci bayan tunani, an fahimci magana. To irin waɗannan Allah subhanahu wataala ya faɗa a duniya ma har dariya za ka yi gani suna mu'minai, kai harkan imani ka ga suna ma dariya, shine innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yafhakun, in sun ga masu imani ta ce o ni ko kuna kokari wa hijabi nan har ƙasa ki dan rage ki huta mu sai na tafiya kamar asassare min nasa ni kai wannan numfashi na ma bazan iya ba, haka wata ce bazan iya ba numfashi na ma daukewa yake, na ce mata albishirin ki ta ce gora akwai ran da zamu samu ki niqabin da ko huji ba kuma wallahi da ta ne da ma Allah sauke walakanta tumbir yanda ake kai akuya bola wallahi da ce a fita da ki haka ba wani matsala. Wannan likafanin kawai mutunta a dan adam ne da karrama shi, amma sallah ya ce aje kowa tumbir a jefa shi rami aikin ka zai kwace ka yi na ruwa Allah da yadin da kake so kun banci magana sai ba za ta iya ba ita ina ce ni hijabi kuraje ma yake sa ni, nace Allah ya sa ba Allah ya fushi da ke ba shine abun farban tsoro ne wallahi abun man tsoro ne idan Allah bari ku ji idan Allah bai yi da mutum ko akwai steps din da yake zare shi daga cikin salihan mai, kuma in kika ga kanki a cikin waɗannan matakan na rantse da girman Allah da alamar rahaman Allah yana nesa da ki wallahi tallahi wallahi billahi alazim. Na farkon su shine kaga kana kyamatan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, duk wani abu na Annabi sallallahu alaihi wasallam a rai ka rinka ganin kaman kai bai kwanta maka ba, to da alamar shi ma Allah baka kwanta mishi ba, bai zabe ka ba, ba da kai ake yi ba. Na biyu kuji, na biyu shine mutum ba wai ma shi ya riko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yaje yana jin haushin waɗanda suke riko da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to wallahi tuntuna an cire ka a cikin sahun wanda Allah zai marhama sai dai wani ikon Allah kai kwarai wai ki ga wace da hijabi ki ga irin kai wannan abu akwai takura kai ciki ko baki faɗa ba wallahi Allah bai san ki, wallahi ba irin zukata waɗanda Allah yake son su da rahama yake ma wannan ba. So da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abun da yazo da shi ana karban shi, mu'minai suna amsan shi gat, ko baka taba ganin shi ba, baka taba sanin shi ba, kana arba da shi to wallahi zaka ji ka gamsu in dai kana cikin wanda aka zaba. Abdullahi bin Salam radiyallahu anhu sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da aka zo ana cewa qadaman nabi qadiman nabi sallallahu alaihi wasallam, aga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina, ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina ana ta murna ana zuwa ganin shi, yace ni ko da na tashi na tafi ba wai dan wani imani da shi na tafi ba, yace abinda ke raina inje in masa yar kure, yace saboda shi ya san me ake cewa mai psychology ko me da kuke faɗa irin masana dabi'un dan adam, yace ya san wannan abu ba wani makaryaci ko matsafin da zai tsaya gaban shi sai ya kure shi, yace na rantse da Allah ina ganin fuskar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan fuskar ba na makaryaci bane, yace duk tambayoyin da ke raina ba ko ɗaya da ne masa imani kawai ne aka shiga tafiyar da abin da ya faɗa. Shi ya fara ruwaito hadisin farko a Madina ma, yace na kalle shi, yace ni tura jama'a da nake tai ba wai wani ni ba shi da an bar, yace tura jama'a ne tai in je gaba kawai in mai keke da keke, yace ina ganin shi wallahi sai na karaya, yace da ganin fuskan kai ka san wannan ba makaryaci ba, yace to ba abin da ya saura in ba in imani da shi ba, yace kuma abu na farko da naji ya faɗa tun yana kan dabba tun yana kan raƙumansa kafansa bata taba ƙasar Madina ba, naji ya ce ayyuhannas ya ku mutane afshu salam ku rinka ma junanku sallama ku yada ta, wa at'imu ta'am duk wanda yasa yana da abinci ya fitar da ciyar da abinci ka rinka ciyar da abinci, wa sallu bil laili wan nas niyam a wa silul arham ku sadar da zumuncin ku, wa at'imu ta'am sannan ku ciyar da abinci, wa sallu bil laili wan nas niyam ku tashi ku yi sallah cikin dare sanda mutane ke ta shirgan bacci, ina gaya muku wannan saboda tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin aminci. Abdullahi bin Salam yace wannan ita ce haddi wannan shine abin da kuni na fara ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine hadisin farko a Madina, kun fahimta. To wai menene abin nufi a nan, shine shi yana gani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaunace saboda zuciyar tana da haske ta dace da sako wanda yazo da sako, to haka duk wanda yaje yana kin addini da masu addini yana kyamatan su wallahi ko yana cikin su yana kamun flash wallahi Allah bai san shi mafi karanci shine Allah ya masa mummunan karshe mafi karanci din mutu ya gama fagamniyar sa wallahi za a zara kyakkyawan karshe sai dai mutu ya ga ana yi kuma waɗannan suna nan da yawa musamman a cikin da suka yi tsuran karatun boko basu san Allah ba da yawan su daga suna kyamatan sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a gida wani ya taso mai riko da sunna da gaske sai kaga sun kafa mar kafan zuka ga wani tantirin dan iska gidan shi ba abun surutu bane sai wanda ya tsaya zai addini wannan yana daga cikin alamun tabewa wallahi ku sani duk wanda yaji ga wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kana ga kai kaman bai maka ba ko mutun na jin haushin abu ko haushin masu yi yana ga da an ce ai sunna je didiya takura to alama alahira ma takurare ne shi Allah bai akwai da Allah bai yi da su bai yi da su duk yanci komdanci ne Allah ya tsare mana imanin to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka Allah ya umurce ni rawahu abu daud abu daud ya rawaito sa hadisi na 145 ko wal bayhaqi mujalladi na 1 hadisi na 54 da hakim mujalladi na 1 hadisi na 149 wa qala shaykh al albani man ya suka ce a cikin hadisin da yake cikin sahihul jami' hadisi na 4572 malice qad aujaba ba'dul ulama takhlil al-lihya wannan magana da ake ta tsefa gemu an kai matakin da ma wasu daga cikin malamai sun wajabta cewa in an zo alula mutun ya sa ruwa ya tsefa gemun sa wajibi ne wa qala har ma suke cewa wadanda suka ce wajibi din ne suka ce idza tarakahu amidan idan mutun ya bar tsefa gemu wurin alula ko da wanke fuskar sa a adar sala to ya dawo ya sake sallah kun fahimci magana ya dawo ya sake sallah wa huwa qaulu ishaq kuma shine maganar ishaq wannan ishaq din shine ishaq bin rahawiya an gane ko cikin tabi'ai ne wa abi saurin suka ce wa zahaba ammatul ulama da yawa kuma daga cikin malamai sun tafi ila annal amru bihi istihbab cewa a umurnin da aka yi na tsefa gemu mustahabi ne ma'ana sunna ce ana ce ma sunna nafil ana ce mata istihbab ana ce mai mandub ko ana ce mubah duka sunayen sunna ne to ce wansu suka ce a ba wajibi bane saboda an ce wajibi shine ma'ana ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqibu ta wa yastahiqu tarikuhu al-iqab in an ce wannan abun wajibi ne to shine abun da ma yusabu fa'iluhu din mai aikata shi zai samu lada wa yastahiqu tarikuhu al-iqab duk wanda ya bar shi kuma ya cancanci Allah ya masa azaba sai dan Allah ya yafe mishi to kaga a ce mutum bai tsefa gemu ba kuma a alula za a yi masa azaba shine wasu malan suka ce a wannan istihbabi ne ana nufin sunna ne ba wajibi bane duk da sun tafi akan wajibi ne amma mafi yawan malaman fiqh sun ce ba wajibi bane walaysa bi ijabin sai suka ce sunna ne walaysa bi ijabin ba wajibi bane wa yashbihu an yakuna al-ma'mur bi takhlilihi min al-liha ala sabil al-wujub malai ce abin da yafi kamata an yakuna al-ma'mur ya zamto abin da aka umurni da shi bi takhlil al-liha na tsatsefewa min al-liha na abin da ya shafi gemu ala sabil al-wujub ma raqqa min ash-sha'ri wanda ake iya cewa wajibi ne a gare shi ya tsefa gemu shine wanda ya zamto ma raqqa min ash-sha'ri wanda gemun sa yayi laushi an gane min ash-sha'ri minha tatara'a ma tata min al-bashara ma'ana abinda malam ke nufi anan shine bayan da dazu na dauko muku wanda yake da gashi cinkusasshe akwai wanda har ya wanke fuska ya gama ruwa ba lalle ne ya shiga cikin fatan jikinsa ba in ya sa ruwa a gemun sa musamman kana zama da Larabawa wasu zaka ga suna da irin wannan gemu din amma mu nan da yawanci irin kasan mu irin mu an fahimta ko yawa to wanda ake iya ganin fatan jikinsa daga gashin gemun sa ire-iren namu haka to shi wannan bai daga cikin wajibcin sai mutum ya tsefe shi tunda ko ruwa ka sa wurin wankewa da kanka kana sanin cewa ruwa ya taba fatan jikinka an fahimci wannan ko to shine ana ke cewa abin da yafi dacewa shine wanda ya zamto yana da tushashen gashi da ba iya ganin fatan jikinsa to shine za a ce wajibi ne shi sai ya wannan sa ruwan ya tsatsefe amma wanda ya san in ya sa ruwa yana isa to wannan bai zamto wajibi ba an gane yawwa malace a Khattabi ya kasa kuma a cikin Abi Dawud an kawo hadisi na 145 wanda ya bayani akan haka sai ce wa zahaba al-imam Ahmad Imam Ahmad Allah ya masa rahama da Al-Layth bin Sa'ad kenan Al-Layth bin Sa'ad sun tafi Imam Ahmad da Imam Al-Layth sun tafi wa aksaru ahli al-ilm da wasu da yawa mafiya yawa daga cikin ma'abota ilimi sun tafi a ila akan cewa anna takhlilal lihya cewa tsefe gemu wajibun fi ghuslil janabati yana zama wajibi ne idan mutun zai yi wankan janaba wala yajibu fil wudu amma a lokacin alula ba wajibi bane kun fahimta kun san akwai hukuncen da ake sausauce a cikin su a wasu lokuta a wani lokaci ba a yi ko a cikin wanka da alula din ne yanzu misali macen da ta yi janaba ba za a wajabta mata tsefe kanta yayin wanka ba amma idan ya zanto wankan jinin al'ada za ta yi ko nifasi kun ga wajibi ne ta tsefe kanta saboda mai janaba zai iya maimaituwa so da yawa cikin ƙanƙanin lokaci sai ya zamto wankan ya zamto akwai mushaqqa da haraj a ciki akwai kuntatuwa da takuruwa to wannan takuruwan kuma sai ya kawo sauki wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj wannan ita ce fatawa malam Abdulaziz ibn Baz kun fahimta amma kaman al'ada a wata wani abu ne kila so daya in ya tsani kila so biyu an gane magana to sai yanzu tunda shi akwai sauki sai aka ce to asali dama shine tsefe ne kai din to yanzu sai ta tsefe tunda dai kitso wacce ma da ta zauna ba ta kitso ba nan sati biyu misali ai na ga kanta kila samu kwarkwata ce tambaya nake yi haka ne ba haka bane to naji amma dai ne yayin kwarkwatin na rasa ina kwarkwata ta tafi eh ba yanzu ana yin kwarkwata eh kuwa na tsafta Allah ya sa yanzu ana dan kamanta ko ta bani wani wallahi malami ya ga mai na wata ga muku an ce wallahi shi rashin tsafta ya sa ba inda iya dole ya rabu da iyalin shi sai malam sai da nazo dole raina bai santa nayi yace wallahi haƙƙun shin famfas da kan aje a kasan gado yace numfashi ban iya ta dadi a daki to ya za a yi kuma ta fito waje inda ka san bakwaran shi yawanci ana da irin wannan matsala eh gayu ba a sanin ku sai an gama kwancin ku ko ba haka bane mutum ya je ya aro kayan aboki ran shi tsatsam ka dauka nan gidan minista ne sai ka je ga dagalan yake ta da kai a daki an samu matsala Allah ta auku to wannan shine abinda Allah ya faɗa ce Imam Ahmad da Imam Al-Layth sun tafi da yawa daga cikin malaman ilimi sun tafi akan dai wajibi ne idan mutun zai wankan janaba inda namiji ne sai ya tsefe jeminsa amma dai kar ku manta asalin duk wannan abin da ya janyo wannan tattaunawa shine shin ruwa zai wadatar ya jika gashin gaba ɗaya ko ba zai wadatar ba shi yasa ko wancan mace da aka ce ba za ta tsefe ta gashin kanta ba ai yana daga cikin wajibci ya zamto kan kuma ya ji kudarwa ina fata kun gane tunda anan ne wasun kuke kawo batun ya batun kitsan zare da na kulu malam mun yana karasa gashi tsawo kace ai ruwa bai shiga kace yanzu an yi wanda ruwan ke shiga su ma sun gane ba kuma su ciniki sun canza salo ko na shikenan ruwa zai shiga gamsar shikenan dama shine gaya shine manufar ina fata an fahimta in ruwa zai jika gashi gaba daya shikenan in ko ba zai jika ba ka ga batun tsitsefe wanda ya kawo ga maza a gemu ga mata a kitso shikenan ya warware mana matsalar gaba daya wa alaikum assalam yana daga cikin na yawwa Allah ya miki albarka mantawa ne da aka ce yana ɗiban ruwa tafi daya ko to zaka kirga shi a matsayin ruwan wanke fuskan ka na daya sauran biyun sai su biyo a kai shine na so ne wannan bayanin mantawa ne wa ma ansanihu illa shaytanan azkura kun fahimci tambayin ta yana da fa'ida kwarai da gaske wannan kamfatan da yake na farko ya sa a gemunsa yana matsayin ɗiban ruwan sa na ɗaya daga cikin guda ukun da zai wanke fuska da su yan sauran masa biyun da zai bi sauran gurabun fuska da su wancan ta ɗayan ita ce wanda ya jika gemunsa da shi wannan ya cikin aunul ma'bud sharhi ne na na wannan sunanin Abi Dawud wani mutum ya siya min shi a garin Mina Niger State da naje kusan shekara 2 yanzu ina ga littafin na yafi 50,000 da wani abu wallahi haka ya siya min shi wani dattijo ne Allah ya saka mai da alkhairi shi yasa na kawo sunan shi yace shi ƴaƴan shi yayi aiki a refinery yayi kasuwanci ƴaƴan shi yanzu sun zama mutane sun yi kuɗi yace musu da Allah su bashi dama dukiyar shi ya kai ta lahira kuma duk sun yarda yace inda abin da suke so ya yi musu a rayuwa su faɗa wanda za su tsayi da kansu su bashi dama don Allah yana so ya gina wani abin da ya mutu ya bi shi suka ce wallahi ya gaba musu komai su ma yanzu kuɗin da suke samu za su yi taimakon shi da shi kaji yayan arziki ne wallahi suka ce duk abin da yake so to wallahi librarin da na gani littattafai kaɗai ya siyo na sama da biliyan 54 wallahi ni na gani ba wani malam nura da yana nan sai littafin da ya sayi malam nura ya fi naira 100,000 da wani abu ba littafin odansa aka yaka shigo mana da su to ya ce library yake so yayi yayi budget din miliyan 100 da wani abu tsoho ne fa sosai jikin shi ma yayi taushi gashin sa yayi fari ya ce malam ni abin da nake so zan tafi in bari kenan ga littafan sun fi wahala ga sunan duk gidan shi an zuba littafan ana kan gina library ya kira da malam yace zaka zo na ce ba na zo a rinka cinikin miliyan 300 da kai ba alaji bari sai hanya ta yi kyau can Niger ne kun gani Allah ya zaunar da mu lafiya kana ganin mu ƙara ɗaya sai mu tsaya sai gaban mu ta 10:11 shine ghusl yadayni ila al-mirfaqayn wanke hannuwa zuwa idan sawu mun gane da idan sawu ne ta bayani tun dan su قال شيء تعريف المرفقين أنا قلنا المرفقين هو موصل الذراع كو في العضد شين ما حد الذراع دك حد الدمس موصل الذراع في العضد ما حد الذراع دك حد الدمس أي وانا نذراع وانا زنقر من هن دك نع الرسب شين العضد دك دورة أبوه دك شيء ba komai ai kawai mutu ban fadi bane an gane ar-rasbu shine mahadan al-kaffu da wannan dira'i din shine wannan kashin nan to sai yace al-mausil wannan joint din da ya hada al-adad kuma shine wannan damtsan na hannu likitoci sai su fada muku da turanci ni ban sani ba kun gane ya sunan shi to kun ji ko maimaita me kika ce sunan shi Riz haka kika ce
ba nan
a'a ba shi ba fa hajiya kin ga illan zama a baya maka zan ba dai nan inda kuke dan zaunar da yaro
opa
yawa haka ne ko a ma'anan ya nuna shi ne ko ofa am Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya saki samu ofa aljanna eh to ita dai yanzu da tayi aikin ilimi ku batan mata addu'a gobe na tambaya wani shi mai malai ce wannan ta'arifin definition ya samo shi ne a cikin kamusul muhit ne daga cikin dictionaries da ake da sunan larabci wa ghairihima ga ma wasu wanda ba su ba qala ibn hajar hadithul hasan qala shaykh al-albani sahih قوله wannan na fa kuma ya dan je mun kan gaukan ba amma dai ba matsala fadin annabi sallallahu alaihi wasallam yace adaral ma yana kewayawa da ruwa kun tuna can aka ce yazo yake yana kewaya da ruwa ko ya shashafa ya tabbatar ya bibiyi gaban da ruwa to yace ya dullu ala annal ghasla wannan ya zama hujja ya dullu yana zama hujja ko ya dullu yana nuni duk da ya daukan fassara yana nuni ala akan cewa annal ghasla min awwal mirfaq ana wanke hannu ne daga farkon gwiwar hannu ila mutahu zuwa karshen sa wallahu alam Allah shine mafi sani insha Allah sai mu tashi a maskur ra'si wal udhun kitabun nan kaman bai sauri ko ba mun karatun ne jama'a ana ganewa to Allah ya taimake mu insha Allah ban sani ba amma dai ku zauna da shirin yiwuwan za mu fara daura kila ranar Laraba kun gane kuma sai a muna da Adabu Talibul Ilm ana da shi ko in Islamiya kare kuke da shi to ya kamata a karusa shi zai taimake mu kwarai da gaske adabu talibul ilm dayan biyu ko in turo muku PDF din shi a group ku je ku printin da kanku ko kuma in tura zariya mu je zasu iya cire mana shi akwai ni cirewa da naga suna yanzu mai kyau kuma kaman kudin shi bai da wani manci mai yawa da wancan da kaman wakila ba dan fi iya fin wancan sauki ko su zo daya in a tura su yi to sai in musu magana yau na to zan musu magana indai da haka naga zan karisa adabu talibul ilm wannan kuma na asabar da lahadi din zamu bar shi a ranakun shi har mu gama shi insha Allah sannan mun gama adabu talibul ilm zamu sanya zadul muslima zadul muslima littafin naga ɗan islamiyya ma ta wuri sun sayi kofi kusan 20 already wasu suna da shi wannan majalisin ne dai nake tunanin kaman kela wasu suna da na baya ko da aka yi zadul muslima shi ne wanda zai biyo bayan adabu talibul ilm insha Allah ta'ala idan mun kammala wanne yau shi ma wannan naga wasu copies a cikin kayan za mu yi su ina sane wato yanzu na lura ne akwai bukatar sanin ibadu ne ana kurakurai da yawa shi yasa muke ta dan daddako su kun fahimci magana mu gini daga farko ba za mu iya gama aikin ba insha Allah don da Allah ya bamu dama dai muna so mu kyautata shi gwargwado yanda Allah ya bamu iko an gane insha Allah to ina ga sai mu takaita nan ku hakuri ina da wani ina da wasu darussan kuma tun daga bayan magariba yau ina bukatar lokaci ko kadan ne kuma akwai tambaya za a iya yi in babu sai mu takaita insha Allah akwai bayar wa jikinka wa alaikum assalam wa rahmatullahi sallan raka'atal fajri da yawa ana cewa raka'atanil fajri raka'atal fajri kun ji na'am gaskiya ne amma da sharadi ɗaya sharadin shine dama kin saba yi wanda ta saba yi al'adanta ne ɗabi'anta ne tana yi raka'atul fajr kafin ta yi asuba sai dalili ko mantuwa dalili zai iya sa haka kila tsarki ma bai zo mata ba sai da aka shiga sallar ta tabbatar da tana cikin tsarki kun ga wannan dalili ne tana farki amma uzuri ne namijin da bai samu daman alula ba ba yanda zai yi taimama sai kila da aka fara sallah ya samu daman gushewan wannan lalurar na shin ga uzurinsa karbabbe ne wurin Allah kin fahimta ko mutun ya manta ko rashin lafiya in dai ɗabi'an mutun ya saba yi to an yadda zai iya ramawa bayan ya gama sallah asuba immediately amma idan ba ɗabi'an mutum bane bai cika wanda shari'a ta yi musu uzuri kamar sallan dare ne wanda ya saba sallan dare sai tafiya ko uzuri ya hana shi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi da rana lokacin walha maimakon ya raka'a 11 sai ya raka'a 8 ba tare da shafa'i da wuturi ba a matsayin biya ga sallan dare kuma ladan taladan sallan dare ne ina fata kin fahimta to shine kada sharrin da malamai suka sa zanto mutum ya saba amma kawai ta zo ne ta kan narki baccinta ne gida ta danna dannan wayan ta har sai azhar ta yi ta zo gidan wasu ustazan ta ce to ai wallahi kun san muna dan nafilan nan kuma ƙarya ne fa wallahi ta ƙarya ne sai muna kai bar ko wata ta ce to bari mu taba mu ma tunda dai an tashi to ba za a yi kun san wasu matan suka kwanta bacci sai yara za su makaranta suke tashin su wata da bala'i za ta tashi tana nema ta make yara zai sa mata ciwon kai tana bacci amma aka ce gobe bikin wance to ba ta da bacci na ce lalle ma kadai wallahi in baka fara shi da wuri ba awa ukun nan bai kamawa wata haka za ta zauna kaman kuturwa a zaune kuma fa ko salatin annabi bala ta yi kaga an samu matsala amma ina fata dai kuna daukar maganganu a wa'azi ko na'am tambayan ta shine kin san ana yin raka'atul fajri raka'atul fajri sune raka'o'i guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kafin fitowar alfijir ma'ana an kira sallar asuba kasan cewa alfijir sorry bayan fitowar alfijir kafin a tsaye da sallah an gira sallah an gama sallan dan a kira ta an gama sahur to daga wannan lokacin zaka iya yin su saboda an riga alfijir ya fito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ba ma yana yi ba har ya ce mutumin da ke rak'at alfajiri in ya ganta ra'al kiyama sakamakon ta yafi masa duniya da abin da ke cikin ta ya kai yace rak'at alfajiri khairun min ad-dunya wa ma fiha kin fahimta daga cikin darajanta ya sa nana Aisha tana iya gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi yin ta rak'an farko ma yakan karanta kin ga kin sa zan ta bayani amma zai fa'idantar ko na farko yana karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu fatiha da qul huwallahu kai wani lokacin ma fatiha fatiha kawai yake babu sura isallama saboda ba su a tsawaita ta ina fata an fahimta ya halasta mutun yayi wannan to shine ana yin ta ne kafin ai sallar asuba to idan mutun ya zo ya rasa an yirga ai sallar asuba ya makara shine take tambaya shin zai iya yin ta bayan an idar da sallar asubahi tunda ai kafin ai sallar asuba ake shine nace mata eh malamai sun faɗa a shari'a sai idan dama ya zama maka jiki kana yin ta saboda akwai wanda azumin alhamis da litini ya zama musu jiki sallan dare ta zama musu jiki sallan walha wannan rak'at alfajr din akwai wanda ma in bai bara nan zai ji kaman bai da lafiya akwai wanda Allah ya musu wannan gamdakatar din to shine sai take cewa ya da gaske ne inda aka faɗa nace mata da gaske ne amma sharadi ya zama tokin saba kina yi idan wanda bai saba bane to bai da wannan excuse din sai dai ya hakura ya jira gobin Allah ya kai mu a za ta yi kiyasi ai ko an fara jami'a masallaci kusan duk lokacin kiran sallah daya ne kin fahimta idan ba jam'i za ta bi ba idan ba jam'i za ta yi ba okay idan kai wannan wani abu ne kika sake fito da shi dake bukatan ai bayani kansa mata suna da yalwan lokaci a sallah su ba fiye da namiji dan namiji zai zanto mai laifi sannan kan idan da sallan jam'i a masallaci bai yi ba mace za ta zama mai laifi idan rana ya fito ba ta yi ba to dan haka a cikin yalwan lokacinta idan har ba jam'i za ta bi ba yanzu misali wanda ta je tana masallacin harami sai ta ce to yanzu bara in an idan naje gida kan rana ta fito sai in yi rak'atul fajr kin ga shi ba zai yi ba matukar tana matsayin wanda take mamu za ta bi wani sallah to za ta amfani da wannan lokacin limamin ne to amma idan ba wani limami za ta bi ba za ta amfani ne da lokaci na cewa alfijir ta fito lokacin sallan ta yayi za ta yi rak'atul fajr sannan ta yi sallah matukar rana ba ta fito ba in rana ta fito shikenan lokaci ya kure amma mu maza ana tsaye da sallah masallaci kai kuma lokacin ka ya kure dan haka anan kun ga mata sun fi maza ma samun dama wallahu a'lam Allah ya taimake mu insha Allah darasi na shida zamu tashi ko to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah